Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauraron abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 29 ga watan Yuni na shekarar 2022. Bayan labaran duniya za a ji cewa a Najeriya wasu 'yan kabilar Ibo na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da hana belin shugaban haramtacciyar kungiyar IPOB da wata kotun tarayya ta yi a baya-bayan nan. Kama kowace ranar Laraba za a ji shirin ciwon ya mace na Aisha Ma'azu sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru. Amma kafin nan ga Sarfil Hashim Gumal da halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumal. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya kira kasar Rasha a matsayin yar ta'adda a jiya Talata. Ya kuma bukaci majalisar dinkin duniya da ta aika da hukumar gudanar da bincike kan harin makami mai linzami da aka kai cibiyar kasuwanci a birnin Kremenchuk. Wane ne a cikin ku bai rada ba wannan ta'addanci ne? Shugaban na Ukraine ya yi wannan tambayar ne a cikin wani jawabi da aka haska a zauren kwamitin tsaro na majalisar dinkin duniya da ke birnin New York kan harin da aka kai a cibiyar kasuwanci da ta kashe fararen hula akalla 18 da kuma wasu hare-haren da Rasha ta kai kan fararen hula da kayayyakin more rayuwa a cikin 'yan kwanakin nan. Zelensky ya ce a duk wani yanki na duniya duk kungiyar da ta kashe fararen hula kamar yadda Rasha ke yi a Ukraine za a ɗauke su a matsayin 'yan ta'adda. Saboda haka, kamar yadda ake ɗaukan duk matakan hukunci akan masu aikata laifi da kungiyoyinsu, bai kamata a yi watsi da laifin ƙasar da ta zama 'yar ta'adda ba, a cewar shugaban na Ukraine. Zelensky ya lissafa wasu sabbin hare-haren da Rasha ta kai a jiya Talata, sa'o'i kaɗan kafin jawabin nasa. Akalla fararen hula 8 ne aka kashe a hare-haren da aka kai a birnin Mykolaiv, mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin ƙasar da kuma arewa maso gabashin ƙasar kusa da Kharkiv, birni na biyu mafi girma a Ukraine. Gwamnatin jihar Zamfara da ke arewacin ƙasar Najeriya ta yi wata sabuwar doka da tana da hukuncin kisa akan duk wani da aka samu da laifin ta'addanci da masu ba su bayanan sirri, sai kuma duk wani da aka samu da yin tsafi da sassan jikin ɗan adam. Wakilin Musani Sha'ib Malumfashi ya halarci bikin sakawa dokar hannu. Ga dai abin da dokar ta kunsa daga bakin gwamnan jihar Zamfara, Bello Muhammad Matawalli.
Akwai hukunci wanda majalisa ta yi yarda da shi na cewa idan kidnapper wato masu garkuwa da mutane ko ko masu ba da bayanan sirri a tsaya a ɗauki wani ko a ɗauki wata ko ko masu kashe mutane, wannan doka ta tanadi hukunci na kisa. Sannan kuma da waɗanda ke sarrafa ɗan adam wato kenan kwantizin waɗanda suna amfani suna shan jinin mutane da sauran fasinin jikin mutane, shi ma doka ta tanadi kisa ga wannan doka ta sama. Sai kuma waɗanda ke ba da bayanan na sirri na asatun shanu ko kuma sai su tsunci shanun mutane idan an kama su, su kuma abinda doka wannan ta ce za su yi gidan yari na ɗorewar rayuwarsu. Don haka ina roƙo garin majalisar Zamfara su ba da haɗin kai kamar da muka sa kwamitota na cewa a ba da bayanai na masu ba da sirri ga 'yan ta'adda da suke ɗaukar mutane suna kashe su ko suna karɓar kuɗin hamsa. Yau za mu kafa akwati a gaban gidan gwamnati wanda duk mai wannan ƙorafi kamar da muka yi alƙawari cewa ba sai an san kowa ne ba illa ya ji tsoron Allah ya sani duk abin da ya kawo gobe Allah zai tambaye shi. Za a saka sunayen waɗanda an ka tabbatar da infomas ne a sa cikin wannan akwati. Za a rinka buɗe wannan akwatin duk safiya da abin da ke ciki kuma za mu yi amfani da wannan.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A Najeriya, wata babbar kotun tarayya a baya-bayan nan a karo na biyu ta yi watsi da bukatar bayar da belin ga jagoran haramtacciyar kungiyar IPOB da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra. Wakilin sashen Hausa a yankin Niger Delta, Lamido Abubakar, ya jiyo mana ra'ayoyin 'yan kabilar Ibo a yankin.
Wata babbar kotun tarayya a Najeriya a baya-bayan nan ta yi watsi da bayar da belin shugaban kungiyar nan ta IPOB Mustamat Nnamdi Kanu, wanda gwamnatin tarayyar Najeriya ke zargi da cin amanar ƙasa. Kan haka ne ya sa na ji ra'ayoyin 'yan kabilar ta Ibo, kuma ga abin da suke cewa.
Ahambo Gojku Obala, ne kuma ka Nnamdi Kanu ka ne release ya sa.
Wannan yana cewa ne sunana Obara Ogochukwu a cikin harshen Ibo. Ya ce ra'ayina dangane da hukuncin kotu, mun tsammaci za a saki jagoran kungiyar ta IPOB Mr. Nnamdi Kanu. A gaskiya rashin sakinsa ba mu ji daɗi ba, muna kira ga hukumomin Najeriya da su gaugauta sakin ɗan uwan namu. Shi kuwa wannan ya ce. Yana cewa ne sunana Mark, kuma ni ɗan ƙabilar Ibo ne, amma dai ba ni da cikakken bayani bisa abin da ke faruwa game da shari'ar jagoran kungiyar IPOB Mr. Nnamdi Kanu. Mu dai muna fatar za a bi tsarin shari'a na ganin cewa an bi abin da dokar ƙasa ta ce game da yin shari'ar Mr. Kanu. To koyaya 'yan kungiyar ta IPOB suka ji da wannan mataki? Mr. Emmanuel Kanu dan uwa ne ga Nnamdi Kanu ya ce.
My name is Prince Emmanuel Kanu. What happened today was extremely sickening, to be honest.
Yana cewa ne sunana Prince Nnamdi Kanu, ina zaman kane ga shugaban kungiyar IPOB Nnamdi Kanu. Yace abin da ke faruwa a kotu na kin bada jagoran kungiyar ta IPOB Bailey, wannan abin takaici ne, babu wanda ya tsammaci hakan za ta faru a gare mu. Mun gabatar da dukkanin hujjojin mu a gaban kotu, amma daga bisani ta ki bayar da shi Bailey. Kuma tun ba yau ba muka faɗa kan cewar harkar shari'a a Najeriya babu adalci bisa la'akari da abinda ya abku tun a shekarar 2017. Bisa wani umarni na kotu na sake gabatar da hujjoji, kuma mun riga mun gabatar da hujjoji a gare ta, amma abin mamaki shine duk ba a yi amfani da su ba, an saba ma ka'idodi. Da na tambayi Emmanuel Kanu ko suna da hurumin sake ɗaukaka ƙara, sai ya ce.
We have already proceeded to the appeal court, where we know that if not for anything, justice will be heard and obtained.
Yana cewa ne mun riga mun shirya hakan, na sake dauka kara. Dukkanin 'yan kabilar Ibo basu gamsu da abin da binta Inyaku ta bayar ba, musamman hujjojin kin bayar da jagoran kungiyar ta IPOB Bailey. Kuma muna ganin wannan bai ta da kulli ne. Alhaji Musa Saidu, shugaban kungiyar 'yan arewacin Najeriya a kudancin kasar, kuma shugaban kungiyar samar da zaman lafiya a yankin na kudu maso gabashin kasar, da yake da masaniya game da abubuwan da suke faruwa a yankin na kabilar Ibo, ga abin da yake cewa.
Ita dai wannan shari'ar da ake yi ana bin doka ne, kuma haka ya kamata a yi saboda laifin ci amanar ƙasa, an kakkashe mutanen arewa da yawa da ma Ibo yan uwansu. Ko saboda haka mu abin da mu gani ita kotu tana aikin ta ne, kuma haka ya kamata a yi. Ya da kyau in mutum ya saba ma doka, sai ya saba ma doka.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida Lamido Abubakar. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga sarfi da dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Wata tsohuwar mataimakiya a fadar White House, Cassidy Hutchinson, ta faɗa a 'yan majalisar dokokin Amurka a jiya Talata cewa shugaban ƙasar na wancan lokacin Donald Trump ya ƙara fusata da rashin jin daɗi game da rashin nasarar da ya yi a zaben shekarar 2020. Tana mai shaida cewa ya amince da masu tayar da ƙayar baya a zauren majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun bara, lokacin da suka yi kira da arataye mataimakin shugaban ƙasa na wancan lokacin Mike Pence, saboda ya ƙi hana tabbatar da sakamakon zaɓe. Hutchinson ta ce yayin da wasu dubban magoya bayan Trump a ginin majalisa ke rera taken arataye Mike Pence, Trump ya faɗa wanda take wa aiki shugaban ma'aikatan fadar White House Mark Meadows cewa Mike ya cancanci hakan. Ta nakalto cewa Meadows na cewa Trump baya tunanin masu zanga-zanga kin jinin Pence suna yin wani abin da ba daidai ba. Hutchinson, wacce ta yi aiki a ofis kusa da ofishin Trump na Oval, ta ce ta gano daga Anthony Onato mai taimakawa Mido dake da alhakin tsara ayyukan tsaron Trump cewa shugaban na wancan lokacin bayan wani gangami a kusa da Father White House gabanin rikicin da ya barke a ginin majalisa yayin yunkurin kwace kan mota daga hannun wani jami'in likin asirin dake tukawa ya kuma buƙaci ya je ginin majalisa domin ya shiga cikin magoya bayan sa Kasar Turkiya ta dage matakin da ta dauka akan Finland da Sweden na hawa kujerar naki akan shiga cikin kwancin kasashen yamma bayan da kasashen uku suka amince da kari tsaron juna lamarin da ya kawo ƙarshen wani wasan kwaikwayo da aka kwashe makonni ana yi wanda ya gwada hadin kan kwancin kan mamayar da Russia ta yi wa Ukraine wannan ci gaban da ya biyo bayan tattaunawar sa'o'i huɗu ne gabanin fara taron kolin kungiyar tsaro ta NATO a birnin Madrid da nufin kawar da wani abin kunya a taron shugabannin kasashe 30 dake da nufin nuna azama kan kasar Russia wanda a halin yanzu kawancin da Amurka ke jagoranta ke kallanta a matsayin barazana ta tsaro kai tsaye maimakon a ce za ta iya zama abokiyar gaba hakan na nufin Finland da Sweden za su iya ci gaba da shirye-shiryen su na shiga cikin kawancin dake da makaman nukiliya tare da tabbatar da abin da ke shirin zama mafi girma a harkokin tsaron Turai a cikin shekaru da suka gabata yayin da kasashen biyu suka nemi kariya kungiyar ta NATO daga ƙarshe shugabannin rukunin kasashe bakwai masu karfin masana'antu a duniya sun kammala taron su je talata tare da alƙawarin biliyoyin daloli kan batutuwan da suka shafi duniya kamar sauyin yanayi da kuma kakkausan kalamai ga Russia da China wacce ta riga ta mamaye Ukraine da kuma China kan tawai haƙin dan adam da manufofin tattalin arzikinta shugabannin G7 sun buƙaci China ta yi amfani da ƙarfinta wajen matsawa Russia lamba ta janye sojojinta daga Ukraine ba tare da wani sharadi ba sannan ta yi watsi da ikirarin yankin teku a tekun kudancin China a sanarwar ƙarshen taron G7 ta kuma bayyana cewa muna matakar adawa da duk wani yunkuri na bai daya na sauyi yanayin da ake ciki ta hanyar karfi ko tilastawa dake ƙara tara jijiyoyin wuya mai yiwa ana nuna damuwa kan yadda kasar China za ta yi amfani da sojojinta wajen daukar Taiwan wanda Beijing ke kallonta a matsayin wani lardinta a baya kungiyar ta soke yanayin kare haƙƙin dan adam a kasar China tare da yin kira ga Beijing da ta mutunta yarjejeniyoyin da suka ba da yanci da kuma yancin cin gashin kai ga Hong Kong tun daga shekar 1997 Hong Kong ta kasance wani bangare na kasar China karkashin tsarin kasa ɗaya tsarin mulki biyu amma ana tawaye yancin walwala a Hong Kong yayin da ake ƙara tsoma baki a harkokin cikin gidanta
a gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC muna kuma wato shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashiyar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Mabarka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yammaci daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Yau a cikin shirin kamar yadda nayi alƙawari makonni biyu da suka gabata za a saurari tattaunawa ta da ƴar takarar jam'iyyar PDP na majalisar tarayya a mazabar Gezawa da Gabasawa a jihar Kano Najeriya ba Amin Umar Khair Ibrahim Difa ko Jiya Maryam Kofa ta ci ta nisa wata kan majalisar tarayya a mazabar Kano Najeriya jam'iyyar PDP to idan ka kasance da shirin ne gabata mun kan shirin a rede ka da ƴar takarar majalisar tarayya a mazabar Kazaure na jihar Jigawa Hajiya Hassan Saminu Turaki take cewa
dawo baya kamar shiga cikin jama'a muna waye musu da kai ba sai lokacin zabe domin in an ce rana ɗaya zaka koya miki ilimi wata wani kokwalo shi sai ka shekara bai dauka dai a ware wani program saka a rinka yi ana tara mata ana waye musu da kai su ma mazan ko su ɗaya a wata su biyu a wata ita local government ta yi mummi su shigo ciki inda Allah ake mulki gwamnati ba su da yana gudun na sama
To a yau za mu tashi akan bayanan barista Amina bayan da nayi mata tambaya game da adadin yawan matan da suka tsaya takara a ƙarƙashin jam'iyyar PDP. Ai sauraro lafiya.
Jam'iyyar mu dai nan Kano tun Kano na fi sani na san mata guda hudu ne suka fito suka kai har matsayin fadda gwani suka yi wannan takarar a cikin su kuma guda uku sun yi nasara sun shigo yanzu suna jiran babba amma a san wurare gaskiya a Najeriya kudin zaman da aka rinka yi na muhawarori da aka rinka yi na san mata da yawa sun fito a ƙarƙashin tutar PDP kuma alhamdulillah Kano ta yi rawar gani wannan karan da ita gashi matan sun fito har sun kai ga fitar gwanin kuma har ma ana jiran babban zabe yanzu
Hajjia Maryam ta yaya za a samu tallafin mata wajen taimakawa ƴan uwansu mata su ma su samu a dama da su
to wato abubuwan yana da matukar takaici da kuma ban tsoro saboda dukkanin wani yunkuri da kika sani za a yi na tabbata ba lallai ne a iya samu matan da suka fito suka ba wa mata gudunmuwar da wannan karni aka ba su ba misali kamar ita mai ɗakin shugaban ƙasa wato Hajiya Aisha Muhammadu Buhari ta iya bakin iyawarta wajen ganin mata sun shigo cikin harkokin siyasa an dama da su haka zalika duk wani gudunmuwa da ya kamata ta bayar dan ganin cewa jama'iyyar APC da gwamnatin Muhammadu Buhari sun ba wa mata dama ko da a ce ma automatic ticket ne a jahohi akalla mafi kankanta ko da guda biyu ne a ce an samu majalisar jaha da majalisar tarayya a kowane jahohi wanda wannan automatic ne tunda kamar yadda in kika duba dukkanin wani sanata da yake cikin jama'iyyar APC matukar tsohon gwamna ne automatic ticket aka bashi a jam'iyyar APC a Najeriya ba magana primaries ma akwai to anan gurin ba a yi ba to ya kamata a ce kokarin da ta yi ganin mata sun shigo an dama da su ita jam'iyyar da gwamnatin ita mata tallafa matan sun samu wannan tagomashin a cikin jam'iyya da kuma gwamnati to duk da wannan abin da ta yi ba a samu an kai ga wannan gacin ba so ina tabbatar da cewa ba lallai ne watan an samu sauyin gwamnatin su sake samun dama su goya wa mata baya kamar yadda ita Aisha Muhammadu Buhari ta yi ba so da haka zai wahala a samu manyan mukamai a cikin gwamnatin da za ta zo nan gaba duba da yadda sakamako ya fita cewa matan ba su samu wani abin da ake zato za su samu ba a wannan karan
barista yaya zaben ya kasance
Hakika idan mutum ya kalli zaben nan da aka yi na fidda gwani to dole a daga wa PDP tuta
me yasa kika ce haka
dan gaskiya ta yi rawar gani dan ina jin a PDP ce ba ma ina jin ba PDP ce kawai ta tsaya ta yi zaben fidda gwanin nan yanda ya kamata a yi shi ba zancen wai an nada wannan ko an bawo wannan ko kuma ana ganin wancan ne ya kamata ya gaji wannan duk ba a yi shi ba kowa fitowa yayi aka gwada kwanji aka ga waye mutane suka fiso mutane suka zabi wannan ransu yake so gaskiya mata na dada jinjina mana ina alfahari da cewa jama'ar mu sun fara gano cewa matan nan suna da rawar da za su yi kuma rawar gani ce akalla mu dai a nan Kano sun nuna mana adalci sun kyale mun fito mun nuna kwanji mutane kuma sun kalli irin abubuwan da suka ga za mu iya da suka yadda da shi kuma za mu yi kuma an fidda mu a cikin gwanaye a gaskiya kuma fidda gwani din nan shine babban matsala kafin a kai ga zabe fidda gwanin nan kuma wallahi yana da muhimmanci dan idan ba shi da muhimmanci ma to dama mai isa ake yin shi mutane ba za a ringa nada musu mutanen da ake ganin cewa wai su ne a ganin wasu suka cancanta su dauki wata kujera dan su wakilce su ko su shugabance su ba mutanen nan su ma suna da hankalin su da tunanin su da yanda suke son abubuwan su su tafi balantana kuma in sun ga dama waccan rawar da aka yi ba rawar da zai kamata a ce ma an gani bace ba to a yanzu sai a ba su damar da za su fito da wanda suke ganin cewa a wannan shi yanzu mun yarda da shi zai yi mana fiye da wanda aka yi wanda aka yi da to idan ko ba ai haka ba to shin gar kullun a gidan jiya ake har shi isa ma mutane gaskiya har suke ganin cewa wasu ma sai su ga kawai ba za su yi ba su fito su yi zaben ba meye amfanin zaben mutumin da ba kai ka zabo shi da ma ya zo ya wakilce ka ba an dora maka shi ne kawai gaskiya ina ganin cewa ya kamata wannan fannin dai na siyasar mu a tabbatar an gyara shi saboda mutane ya zama to cewa in an tashi siyasar nan kowa yana cikin ta kowa yana da abin da zai faɗa kuma kowa kyare shi ya zabo wanda yake so
Hajiya Maryam a ganinki me ya kamata a yi domin daidaita wannan al'amari
to abin da ya kamata shine tunda ita gwamnati yanzu da kuma jam'iyya abin da ya kamata su yi na baiwa mata dama ba su yi ba to ya kamata a ce gwamnati ta ƙara yawan mukaman da take bawa mata a gwamnati yadda take bayarwa misali idan kika duba a ce ministoci sun kai guda 30 to ya kamata a ce akalla a samu 10 daga ciki mata ne tunda ba a iya ba su dama su shiga zabubbuka su kai kagacin da za su zama sun samu madabaki ko a bangaren zabe maimakon kwata din da ake fada 35% din to ta dara ma idan abu 30 ne a ware 10 a ce mata ne 20 din kuma ya zama maza tunda a wancan gabar ba za a ba su dama ba to ya zama an ba su dama a wannan bar shine za a iya yin balance
to barista a ra'ayinki kina gani mata sun yi nasara a wannan zabe mu musamman ma bisa la'akari da kokawa da rashin wakilcin mata a majalisun jihohi da na tarayya da mata suke yi
to za mu iya cewa wannan karan mata sun yi nasara amma dai da sauran aiki nasarar nan yanda mata suka fito suka cincirin do za su shigo harkar nan da an sun samu goyen bayan da za su yi da yanda kuma za su yi na imani da mata da yawa sun ci wannan fidda gwani din da aka yi amma nasarar da zan ce an yi ai da ba matan ba a Kano ce fa za ka je majalisar jiha ka tarar wai da chairman house committee on women affairs na miji ne fi sabilillahi duk matan nan da suke Kano balantana akalla a Najeriya an ce mata mu ne kashi 65 bisa 100 na mutane Najeriya amma kuma a ce wai namiji ne zai je harkan mace a majalisar jiha kin san da matsala gaskiyar abu amma nasara dai yanzu da an samu ba har an je fidda gwani din har an samu mutum kudi da suka shiga wannan takarar suka fito a cikin fidda gwani din ai an yi babban nasara fatan mu dai wannan za a iya dorawa akai kuma abin da yasa zaki ga mata ba a mu'amalar ma da su tun farko shine matan ba a kyale su a sa su ba a cikin wani matsayi na aikin gwamnati inda ko anan ma in ba wani zabe ba a aikin gwamnatin zaki ga cewa sun nuna kwanji kuma sai ya zamanto muka samu wata siyasa mara dadi wanda idan baka wai tare da wa'ancan mutanen jam'iyyar su to fa shikenan duk duniyar nan kafi su iya karatu ko kafi su yi aiki ba fa za a saka kai aikin nan ba sai a manta da cewa ai idan aka gama cin zabe aka ce cewa ga wani an fitar da shi shine shugaba to fa shugaban kowa da kowa ne ita kuma party sai a je can a ta harkar party daban amma aka sashi shugabanci ne da za a yi mutane aiki to ko daga ina mutun ya fito ko daga wace jam'iyya ya fito idan dai an yi san cewa zai iya aikin nan to a shi aikin to tunda ba ai haka ba kuwa aka ringa dauko mutanen da ake ganin cewa wai an yi tafiya da su to su za a bawa to tafiyar nan kuwa ko sun san aikin ko ba su san aikin ba shikenan zai za a ba su saboda dai kada a ce wai an yi tafiya da su ba a ba su wani abu ba sai ya zama to kaman cewa ba ka wai wani ladan tafiya ake yi tunda ka je ka yi bata lokaci wata kila ko ka kashe kudin ka ko ka yi wani aiki da jikinka saboda haka bari a baka hanyar da zaka je a biya ka to kin san ko duk in aka yi wannan zance shine ka je ka samu kuɗi a kujerar da kake zuba ka je kai aiki ba matsalar kenan
to mai sauraro a nan za mu ja labulan shirin ciwon ƴa mace a yau sai a biyo mu a shiri na gaba idan Allah ne kowa mai kuma ya raya mu domin sauraron wani sabon shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai Solomon Abu da daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya
da maman Aliyu yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridan Kamaru
Za fara shin jaridan mu na wannan makon ne da gidan aka hosance ta kasar jamhuriyar Kamaru Allah ya labuta mana cewa hukumar lafiyan kasar jamhuriyar Kamaru hadin gwiwa da kungiyar UNICEF ta Majalisar Dinkin Duniya sun tabbatar da cewa za a gudanar da allurar rigakafi na cutar ƙyanda da kuma malaria ranar 1 ga watan 7 shekarar 2022 nan wanda za a gudanar gida zuwa gida kuma za a yi wa jarirai ne daga kwana da zuwa shekaru 5 kyauta a kasar ta jamhuriyar Kamaru kamar yadda ministan lafiya na kasar ta Kamaru Musa Malam Malashi ya tabbatar jaridan The Guardian Post ita kuma ta ayyana mana cewa a cikin ƴaƴan jam'iyyar adawa ta SDF ta ni John Burundi ana cikin wani hali na dumaucewa and yanzu haka ƴaƴan jam'iyyar suke bukatan ciyamin jam'iyyar ta SDF ni John Burundi da yayi murabus daga kan kujerarsa domin suna ganin kamar ba wani tafin domin a cewar su wai duk abinda yake kamar yana hada kai da gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ne jaridan Lojou kuma ta shaida mana cewar mutum 35 ne suka sheka lahira a wani artabu da aka yi na kabilanci a jihar Kudu maso yammacin kasar jamhuriyar Kamaru malaman cocin katolika sun kira da babban murya cewar manyan kasashe masu fada a Majalisar Dinkin Duniya ya kamata su shigo cikin lamarin domin dakatar da zubar da jini da ake yi a wannan bangare na masu amfani da harshen ingilishi sarauniyar ingila jaridar da message ita kuma ta gumata mana cewar a halin yanzu dai ana neman dan shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Franck Biya ya gaji kujeran mahaifinsa Paul Biya domin ɗayan jam'iyyar APC mai mulkin kasar jamhuriyar Kamaru wasu kwashe sama da shekaru 40 suna gudanar da mulki a kasar ta Kamaru suna ta walisar luka a sirrance domin ganin cewa shi ne zai gaji mahaifin nasa kasancewar shugaba Biya yana dauke da shekaru 89 a duniya sannan kuma yana fama da waɗansu rashin lafiya wanda zai iya hana masa gudanar da ayyukansa amma ƴan jam'iyyar suka ce wanda ya cancanta ya gaji wannan kujera shine babban ɗansa Franck Biya da mu kammala shin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar da son ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ita kuma cewa ta yi a bangaren ƴan awali na kasar jamhuriyar Kamaru masu dauke da makamai a wannan bangaren sun bindige kauyawa guda 30 a kauyen Akwaya da ke can jihar Arewa maso yammacin kasar jamhuriyar Kamaru wayannan mutane dai ba a san abinda suka yi wa waɗannan masu dauke da bindigan ba suka shiga suka yi musu kwantan bauna Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a gaida Muhammad Awal Garba da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya kira kasar Russia a matsayin yar ta'adda a jiya Talata ya kuma buƙaci Majalisar Dinkin Duniya ta aika da hukumar gudanar da bincike kan harin makami mai linzami da aka kai cibiyar kasuwanci a birnin Kremenchuk
To masu sauraro da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 3 agogon Ghana ku ji wasu abokanan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da arewa a yau yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai sai kuma Jumbe Hamza da daidaita mana sauti da bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.